配合了你们。
啊，有意思，有意思。
其实这个我考虑过，考虑什么？
开始聊了。
已经没去了，是吗？
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم وعدنا بشيطار دمو أديدي وانا لوكتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku a kowace ranar Alhamis kuma a daidai irin wannan lokaci karfe 9 na dare zuwa 11 na dare. Shiri ne wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio. Sannan shiri ne wanda Alhaji Dr. Yahuza Yashe yake daukar nauyin kawo muku shi, wanda muke masa addu'a da fatan alkhairi. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi. Kuma kamar yadda aka sani, wannan shiri yana kokarin gayyato malamanmu, masana addininmu, don su zo su karantar da mu abinda ba mu sani ba, su tunatar da mu abinda muka manta, sannan kuma su ba mu wata dama ta yi musu tambaya karkashin abinda suke mana karatu a kai. Su ma malaman namu, muna musu addu'a, Allah ta'ala ya saka musu alkhairi. A yau 3 ga watan Jumada al-Ula, hijira ta manzon tsira Annabi Rahma sallallahu alaihi wa sallam 1440, wanda ya zo daidai da 10 ga watan 1 a kalanda ta miladiya 2019. Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya azurta mu da halartar wannan majalisi da muka samu daga ɗaya daga cikin malumanmu a wajen da suke zaune, wanda yake zaune a cikin wannan gari na Kaduna, amma saboda wasu 'yan dalilai ya jima sosai bai samu shigowa ba. Amma tunda Allah ya dawo da shi kasar, mun gayyato malam dan ya zo ya ci gaba daga inda ya tsaya wajen karantar da al'umma kamar yadda ya saba. A nan ina nufin Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Akramaka Allah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Alhamdulillah. Lafiya.
Alhamdulillah.
An dawo lafiya.
Alhamdulillah.
Barka da zuwa. Kamar yadda na gabatar da malam, malam ba baku bane, musamman a wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio. Don haka baya da buƙatar wata shimfiɗa ko gabatarwa. Kai tsaye za mu tafi zuwa ga maudu'in da muka roƙi malam ya mana karatu a kansa. Wato maudu'i ne wanda kusan a iya cewa ya karaɗe ko'ina, ya karaɗe rayuwar ɗan adam. Maudu'i ne wanda babu wani lungu, babu wani abu da ɗan adam zai yi face yana da buƙatar ya ji menene matsayin sa ko hukuncin sa ga addinin musulunci a bangaren wannan maudu'i. Wannan maudu'i namu shine tarkon shedan. Ah, kamar yanda dan adam yake yin tarko dan ya kama wani abu wanda yake da bukatar sa, haka shi ma shedan yake yin tarko. Bambancin tarkunan shine tarkon dan adam zaka gansa a fili. In ka Allah ya taimake ka a abin nan ka tsallake shi domin ka gansa. Amma tarkon shedan tarko ne wanda ba a ganin sa. Sannan kuma yakan daddafa shi a kowane wuri na rayuwa. Yakan dafa shi a duk inda ake tunanin cewa za a same shi, da ma inda ba a tunanin za a samu shedan a wurin ba, akwai tarkon shedan a wannan wuri. Don haka karatun da malam zai mana zai karantar da mu waɗannan taraku, waɗannan turaku na shedan da kuma illar su ga rayuwar dan adam a nan duniya, da kuma illar da wannan tarko ko waɗannan turaku ko tarkuna za su haifar masa a ranar gobe kiyama. Don haka nan da na faɗa maudu'i ne mai faɗi, insha Allah ta'ala idan muka bi malam sannu a hankali zai kai mu duk inda ya kamata ya kai mu karkashin karantarwar Annabi alayhi salatu wassalam da kuma Qur'ani da Allah ta'ala ya saukar ma manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Sannan ko malam zai ba mu dama yi masa tambaya kamar yadda na faɗa tun daga farko. Fatan mu Allah muke roƙo yi ma malam jagoranci a wannan karatu da zai mana tun daga farko har zuwa lokacin da malam zai dakata. Akramaka Allahu bi cinya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا طيب الأنفاس لله ذي الآلاء رب الناس يؤطي ويمنع من يشاء بفضله وبأدله لا يقتدى بقياسي. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال أبرامان كما يدك فلا ترقوا شيئا. Malamai sun yi rubuce-rubuce a kan wannan matsala. La'akari da wasu al'amura manya. Wato, shedan wata halitta ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa tana daga cikin aljanu. Allah ya faɗa haka a cikin suratul kafi da ya ce, "Idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblisa kana minal jinni." Da ittifaqin malamai to Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanu kafin ya halicci dan adam.
Na'am.
Sannan halittar aljanu Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wal jan su aljanu mun halicce su da bela ne ta wuta.
Na'am.
To bayan da Allah madaukakin sarki ya halicci shedan ya nemi cewa yayi ma annabi Adamu sujjada, Annabi Adam mala'iku suka bi umarnin Allah, shedan yayi kumburin yace ba zai ba. Don haka zaka ga cewa daga nan tirka-tirka ta fara. A wannan tirka-tirkar da aka yi, shedan ya nuna Allah yayi ma Allah wulaƙanci. Don sai da ya nuna shi Allah da kanshi yace a ra'aitaka, ya kawo da mirar kitab, kai Allah ba ka ganka ba. Sannan ya zo ya nuna Annabi Adamu ya ce masa, "Haza allazi karramta alayya," wannan wanda ka fifita ni ka ce ya fi ni, "da in akhartani ila yawmil qiyamati," in ka mun jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa, wallahi sai na halaka zuwa ashe gaba kiya. Wannan daga nan turka-turka ta fara. To shi yasa zaka ga a addinin musulunci karatu farko kafin a fara karanta komai. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala umarni a fara da shi shine al-isti'azatu, neman tsarin Allah da kuma shi shedan din. Ita ce kalman a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Idan ka lura da kalman a'udhu, fi'ilun mudari'un ne wanda asalin sa a'za ya'uzu, masdarin sa shine a'uza, ina neman tsari. Kamar yadda ka faɗa, dukkan kowane abokin gaba da zaka yi rikici da shi, idan kana kallon shi yana kallon ka, to rigimar tana da sauki. Amma abokin gaban da zaku yi rikici da shi, shi yake kallon ka, kai ba ka kallon shi, to wannan rigimar tana da mugun wahala sai in ka samu taimako daga wajen Allah. To shi yasa zaka ga farko Allah madaukakin sarki ya shar'anta duk abin da musulmi zai yi farko ya fara neman tsarin daga wajen Allah daga shedan.
Na
shi kalmar shedan wasu malamai sun ce daga shatana ko shatuna yashtunu shutuna. Ma'anar shaitan shine wanda ya riga yi nisa daga rahmar Allah subhanahu wataala, shine shaitan. Sannan akan ce shata ya shido da ma'ana ihtarafa idan abu ya kone. Ana ce masa shaitan ne saboda daga wuta Allah subhanahu wataala yi shi. To shi yasa kaga farkon abinda Allah ya umarni yace a ce kace kana neman tsarin Allah, tsari daga wajen Allah, daga wanda ya riga ya nisanta daga rahmar Allah kuma daga wuta aka yi shi. Sannan kuma aka kawo yana da sifa wato min shaytan ar-rajim, kaga ash-shaytan ar-rajim, ar-rajim wato kaman sifatul mushabbaha ne bismil fa'il amma ism maf'ul ne bi ma'anan al-marjum, ma'anan al-matrud, wanda aka riga aka kore shi daga rahmar Allah subhanahu wata'ala. Wannan shi ne. Sannan yana daga cikin sunayensa kamar yadda muka ji illa iblisa, shi ma ma'anan iblis din wanda ya riga ya ɗiba tsammani daga rahmar Allah, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul an'am cewa hatta idza farihu bima utu, har sai idan wata al'umma ta yi farin ciki da abin da muka ba su na ilimi bayan an yi musu wa'azi ba su yi riko da shi ba. Allah ya akhaznahum baghatatan fa idahum mublisuna, mublisuna da ma'anan fa idahum sai ga su suna ɗiba tsammani daga rahmar Allah a wannan ainihin wato lokacin. To daga nan turka ta fara tun daga wancan lokacin. Shi dan ishi alwashi yace ya rantsi fa bi izzatika la ughyinnahum ajma'ina, ya rantsi da Allah sai ya halakar da kowa da kowa sai yin kadan daga cikin mutane wanda Allah madaukakin sarki ya tsare su. Allah ka sa mu na ciki.
Amin.
To a gurguje shedan yana da wasu abubuwa kamar haka. Na farko Allah madaukakin sarki ya masa alintiza sawalle. Ya ce qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun, Allah ya ce masa je ka fa innaka min al-munzirin, kana daga cikin waɗanda aka yi majinkiri. Shi yasa malamai suke cewa wani lokaci ka iya ganin mutumin da ikan gare ma Allah kuma ina yi mu abu a wajen Allah ya bashi, wannan istidraji kaga ai Allah ya ce yayi abu ya ce ba zai ba, kuma ya ce rabbi fa anzurni ila yawm yub'athun, Allah ya ce masa je ka fa innaka min al-munzirin, kana daga cikin waɗanda aka wajin kiri ila yawm al-waqti al-ma'lum, har zuwa wani lokaci wanda yake sananne. To mu yanzu idan ka lura daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam ya zaunar da shi aljanna ya fito da shi zuwa yanzu babu mahalukin da ya sai faɗa maka shekara nawa, sannan ba wanda ya sai faɗa maka shekara nawa ya rage duniya ta tashi kuma yana nan. To kaga dadewar sa kawai a duniya ta sa yana da experience wajen dama in zai jefa ka wajen banna mataki step by step yake. Yana da hakuri wajen bin abu bitta daurish mataki bayan mataki. Wannan shine wato matakin farko amma su alintiza ballantana idan ka dauko wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace galibin al'umma shekarun ta bai wuce 60 zuwa 70, in ka samu wato wasu sun kai shekara 100 a gari a duk girman garin nan na jihar Kaduna, sai ka samu za a iya kirga mutanen da suka kai shekarar 100 a duniya. To kaga wannan ta wannan bangaren shedan yana da wannan abu. Abu na biyu, shedan yana da zuriya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa fa tattakidunahu wa dhurriyyatahu awliya min dunihim lakum adu bisalibani min badala, yana da zuriya. Sannan a karkashin wannan abu na uku, shedan yana da yan uwa. Kwarekwa, haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura, yana da yan uwa wannan hatta aikin bannan ai suna taimaka masa.
To kai makalla yan uwansa anan yana nufin daga jinsin dan adam ne?
Akwai a jinsin dan adam kamar yadda Allah ya hada yace akwai shayatin al-ins wal jin, akwai shedanu daga cikin aljanu akwai shedanu daga cikin mutane daga cikin mutane duk mutumin da isan gaskiya ikan gare mata bayan ta bayyana gare shi shedan ne shi ma yana daga cikin matsalar da ya samu kenan
kaka makallacin baya kadan ka ce shedan yana da zuriya haihuwa yayi aure ne ko ku haka dai Allah ya kawo mishi
an tambaye wani daga cikin magabata cewa shedan yana da mata yace ai ban halatta daurin auren baballantana in fada maka amsar cewa yana da mata ko bai da mata yace summa tafakkartu ba'a da qaulillahi jalla wa ala afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisal zalimin badala yace daga nan na fahimci cewa yana da mata dan in ba mata ba yadda za a yi a iya samun ainihin wato ita zuriya din wannan kenan to sannan shi dan yana da wato khuyul warije dawaki da kuma sojoji na kasa kamar yadda Allah yake cewa was tabsis manista da'ata minhum bi sautika wa ajrib alaihim bi khaylika wa rijlika ka kai musu farmaki da sojojinka na kasa da kuma dawaki dawakai na kasa sannan shi dan yana da wato alhizb kungiya Allah ya faɗa mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu yana cikin wato kungiyar sa ne da ya kuma min ashabis sa'id to shi yasa da kaga a cikin suratu wato alhashr haka Allah madaukakin sarki ya faɗa da kuma suratul mujadala Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa ulaika hizbush shaytan ala inna hizbush shaytan humul khasirun wayannan sune kungiya ta shaytan to yana da hizbu yana da jama'a sannan shaytan yana da kare abokan hadi kamar yadda Allah ya ce wa man yakuna shaytanu lahu qarinan fasa alahu qarina sannan shaytan yana da wato kabila bayan zuriya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu shi yana ganin ku shi da kabilarsa min haythu la tarawruhu ta inda ku ba ku iya ganin shi maganar da ka faɗa kaga yana ganin ku ta yadda ku ba za ku iya ganin shi ba to kaga shi yasa zaka ga rigimar ba abun ba na wasa bane sai idan mutum ya samu tawfiki daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na gaba shaytan yana da khutuwa wato taku khutat hanya da irga itsara wacce a karkashin ta yake umurtan mutane da duk wani mugun aiki shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shayba kada ku bi abinda shaytan irga itsara a matsayin hanya Allah ya ce man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar da ka bi hanyar da shaytan ya tsara to daga karshe zai umarce ka ne yace kai umarci kai abun mara kyau sannan ya hana ka abin da yake mara kyau ne sannan shaytan shi yake wa mutane alƙawarin talauci idan abu yana da alaka da taimaka ma addini ko al'umma Allah yace ash-shaytanu ya'idukum al-fatha da an zo maganin a taimaki addini in kana da naira 100,000 a jiho sai tana maka ayin da kana da matsala ta kai ta miliyan ta sannan bayan ya hana ka maimakon ya bakka kai sakifari a cikin 1,000 ka iya dauko naira 100,000 2,500 ka bayar saboda addinin Allah abin nan 95 ba zai ba bayan ya hana ka saka 5,000 ya tuno maka da bukatu sannan waya amurkun bil fahsha sai ya tura ka kuma ya je ya saka je ka kashe kudin a inda bai dace ba haka shaydan yake wa mutane to sannan kuma shaydan yana tsoratar da mutane akan duk abin da ya shafi hanya ce ta addini da haka Allah ya faɗa cewa inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu sai ce fala takhafuhum kada ku tsoron sa wa khafuni Allah madaukakin sarki yace ku tsoro ni da haka sai kaga idan kana kan hanyar addini wanda bai kanta kullun ganin yake aikin banza kake wahala kake saboda shi shedan ya riga ya tsoratar da shi ya nuna masa wannan ba hanya bace da ya kamata a bi ta ba a bar bi bace sannan shedan yana da makirci Allah ya tabbatar da wannan a karkashin kissar annabi Yusuf da ya mafarki yace inni ra'aytu ahada ashara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال كرن دنيتي قال يا بني لا تقصصوا وياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا سيتي ان الشيطان للانسان عدو مبين تو دان هكا الشيطان ينا دا ماكرشي وجن قلنا ابوبوا da haka wanda suke yin fassara suke cewa wai Allah madaukakin sarki ya ce ya girmama kaidin mata sannan ya ce wai inna kaida shaytana kana da'ifa ya kamata su fahimci alakar waccin ayat da wannan wancan maganar cewa inna kaida kunna abu makircin mata ina da girma abinda ake nufi da kaidi a wajen ita wannan mata sanda take wa annabi Yusuf
na'am
tunda aya karshe Allah madaukakin sarki ya fito da abun kalala cewa kalli shagafa ha hubba amma ka koma cikin surar kaidin da makircin da ƴan uwan annabi Yusuf suka kulla masa ai ya fi makircin ita matar
shine ma ya kawo shi wannan
matakin dan haka maganar cewa inna kaida shaytana kana da'ifa bin nisba zuwa ga makircin da Allah yake da shi tunda Allah ya ce innahum yakiduna kaida su kafirewa akidu kaida idan shedan ya kulla dabara Allah ya kulla in ka dauko dabaran Allah da tashi dan kada tashi dan tana da rauni amma ba wai ana nufin cewa wadan akwai wanda suke bada ma'anan cewa ma mata saboda tsananin makircin su makircin su har ma
ya fi na shedan
wannan ma'anar ba haka take ba sannan akwai wato tazyinu shaytani lil a'mal al qabiha shedan ya kware wajen ya kawata wa mutane aiki wanda yake mara kyau mai kyau ya munana musu shi mara kyau ya kawata musu shi wannan gashi nan abubuwa kana gani ta zini ne na shedan ana kawata su ana tattauna musu suna shi yasa a karkashin wannan sai ka samu ana kokarin halal wani lokaci a haramta ta haram da karfin tsiyasi an halalta ta tazyini ne ne shedan kamar yadda Allah ya sha faɗa a gurare da yawa wai zayyana lahum shaytanu a amalahum ka tuna lokacin da shedan ya dinga kawata musu ayyukansu to shedan yana yin wannan sannan kuma hatta mantuwa shedan ne yake saka ita kanta mantuwa shi yasa annabi Musa yake cewa wato qala ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-huda sai ce wa ma ansanihu illa shaytanu an adhkura ba wanda ya mantar da ni kar in tuna kifin sai ainihin wato shedan shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi wa zkur rabbaka idza nasita shi yasa ababun mantuwa ababul ladabi idan mutum ya manta ake so ya ce an mantar da ni ko shedan ya mantar da ni ba a so mutum ya ce Allah ya mantar da ni wannan malamai sun tabbatar da wannan magana sannan
shedan shi yake sama
mutum shi yake sama mantuwa
to akan makallawa mantuwa idan tana da alaka da wani abu na alkhairi kenan ko ko a'a ko da abin ba na alkhairi bane idan mutum ya manta shedan ne ya sa
shi shedan ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa zkur rabbaka idza nasita in ka manta to ka tuna ubangijinka zaka ga dukkan hadisi galibi da suka zo idan ana maganan mantuwa to zaka ga ana jingila ta ne zuwa ga ainihin wato shedan yake yin wannan sannan sa waswasi waswasi tun daga kan Allah kan annabi harkar addini kai wanda sai kaga hatta mata shi ma waswasi yake a kanta shedan ne
wanda zaka ga zai yi sallah sai ya alwala su hudu
waswasi shi yasa Allah yake ji alladhi waswasu fi sudurin nas ku nemi tsare daga wanda yake sa waswasi a cikin kiran mutane to wannan aikin shedan ne bai iya fitar da annabi Adamu daga aljanna ba sai ta hanyar waswasi da yaudara wato kaidi da bara kamar yadda mun faɗo wannan a cikin gudaji Allah ya faɗi kisoshin shi a cikin suratul a'raf ya faɗa a cikin suratul hijr akwai a cikin suratul kaf akwai a cikin suratul taha akwai a cikin suratul taha Allah madaukakin sarki cewa laqad ahidna ila adama min qablu mun yi alƙawari da annabi Adamu kafin wannan lokacin kuma masa nasiya amma fa nasiya sai ya manta kaga walam najid lahu azama ba mu samu annabi Adamu yana da ƙarfin zuciya ba akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yace masa kada yi Allah yace wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa a lokacin da aka ce mala'iku su sujjada ga annabi Adam kowa ya ce iblis ne kumfarin ya ce ba zai ba da wannan matsalar ta faru Allah yake fa kulna ya Adam sai muka ce masa ya Adam inna hadha wannan da kake ganin shi yanzu aduwwul laka wa li zawjika maqiyinka ne maqiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kakku bari in fito da ku daga aljanna za ku sha wahala saboda nan inda yanzu aka ajiye ka inna laka Allah ta zuwa fiha wala ta'ara a inda kake yanzu ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi tsoraci ba gidan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye annabi Adamu Allah ya ba da labarin yanayin yadda gidan yake a cikin alqur'ani da hadisan annabi annabi cewa inna Allah khalaqa jannata adn Allah shi ya halitta aljanna zama wa banaha bi yadihi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya gina aljanna da kansa annabi yace labinatan min fidda bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari ta azurfa idan aka dauko bulan zinari aka dauko bulan azurfa waja'ala milataha al-miski abinda ake sawa a matsayin simintin da ke rike bulan zinari ko azurfa al-miski zafaran turbaye gidan annabi yace zafaran sannan wa hasba'aha in kananan sakuwin da aka zo aka zuba a ciki annabi yace diamond shi yasa Allah ya ce ma aljannata kallani yi magana ta ta bude baki ko da za ta yi magana sai ta ce kad aflahal mu'minuna da haka zaka ga can ne da Allah ya fara lissafa a suratul insani da ya gama kawai yace wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in kana so ka ga ni'ima da mulki babba to sai a can to wannan gidan ne Allah ya zaunar da annabi Adam yace masa inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha sannan ba za ka ji kishi ba a ciki wala tadha kun ba za ka shiga hantsi kana fafutukar abin da za ka yi ba amma ku wasu wasa ilahi shaytan sai dan ya zo ya dinga sa masa wasu wasi qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi bazan nuna maka ita sai da idan ka ta za ka dawoma ba wa mulkin lahi bala da mulki har abada wanda ba zai kare ba wasu wasi sannan a cikin wasu wasan nan Allah ya tabbatar da cewa ba haka kawai shi dan izo ba sai da ya sanyo riga da sinan nasiha Allah ya faɗi cewa suratul a'raf wa qasamahuma sai da ya rantse musu da Allah ya ce inni lakum malaminan nasihin shi shedan yace ya rantse da Allah nasiha yake musu
ya zo nasiha
ne nasiha ne
na'am
to shi yasa kaga yanzu nasiha sai an yi a hankali kowane mabannaci yanzu zai miƙe
da
sunan shi ma nasiha yake kuma ya rantsuwa da Allah yace nasiha yake to da haka wannan matsalar da ta faru in ka lura wasu wasan nan da ya amfani da shi isa mai cewa ga abin da yake na dindindin nawa ne yanzu wannan matsalar mutanen mu ta kashe tana kan kujerar mulki wani yanzu ya ce ga wani abu wanda in kai amfani da shi za ka dawoma akan kujerar mulki dawoma ta dindindin samun ka dalili ne akan rashin ka dan da ana dawoma da ka samu wani akai da kai ba ka samu ba yasa malamai suke tawala kanatu dunya tadumu li ahli hala kana rasulullahi hayyan wa baqiya walakin inda a ce da wani mutum ya ci gaba da dawoma a duniyar nan girmama shi daban wanda ya cancanci wannan matsayin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka wannan matsalan ne da ta faru fa akala mina da yasa musu wasu wasi da annabi Adamu da Hawwa sai suka ci suna ci saboda tasirin saban Allah malamai suka ce fa badadda huma sawatuhuma sai gashi da suna zauna cikin mutunci da rufin asiri sai gashi kaya da ke jikin su wanda suka sani aljanna ba zai ma iya zama a cikin su wata fikaye ne sai suka tashi ya sifani alaihi ma min waraqil janna ganyayen aljanna suke karin wadan su rufe tsareje su saboda kan ka lura daga cikin abin da ilalata duniya yanzu gurare da yawa saban Allah ya janyo bala'i da dama ta gaskiyan gaske wajen rashin zaman lafiya to da haka wannan abun shi ya faru da haka daga ƙarshe Allah ya ce da shi shedan din da annabi Adamu da Hawwa'u duk su fita daga aljanna aka yi kasa Allah ya ce to daga nan fa sun turo da shirya wanda ibita ya zauna lafiya wanda bai bita ba to zai ci karo da abin da zai ci karo da shi to wannan kenan sannan shedan makiyi ne ga mutane wallahi amma yanzu tsakaninka da Allah kana zaune lafiya mutumin da baka ji ba baka gani yanzu ya kulla ma shari aka kai ka kurkuku aka ce za a daure kare da rai kana can sai ka samu wata abuwa sai aka sako ka sai kana kana ganin duk wanda baka ji ba baka yazo ijama aka kai ka aka ce an daure kare da rai kashi kada Allah ya kwatar da kai kadan wannan mutumin anya ko akwai wanda zai iya sulhu tsakanin wannan da aka yi wannan da wannan ka ga ne wahala to shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce mana inna shaytana lakum aduwwan fattakhizuhu shedan makiyin ku ne ku rike shi maki sannan makiyin mubin a bayyane dan bai boye ba tunda a gaban Allah ya nuna annabi adamu yace wannan sai na halaka shi to amma yanzu tare da bakin ciki mai tsanani wanda Allah din yace makiyin ku ne ku rike shi maki sai aka baddala yau dukkan annabawan da Allah ke turowa da magoya annabawa da za su tsaya layi su kira jama'ar shedan su tsaya gefe su kira nawa suka fiya
na shedan ba su
fiya za su fiya anan gidan timin an taba da kore hoto anan daga sa ba ma kuma lokacin nan kun bi bai annabi ya ce idan watan ramadana ya zo ana kama shedanu kan gararu a daure sai gashi fa al'umma ce ta musulmi an yi watan ramadana an ce an ga watan shawar sai su ta bayan gari wai sun je taro babban oga da aka daure saboda izgi to wanda Allah zai ce wannan to shi kuma shedan fa wuta yake so ya kai ka ka dawwama a wutar kaga duk wanda yake da hankali makiyin sa lamba ta daya shine wanda yake so ka tafi ta ka dawwama a to sannan shedan yana da ainihin wato alƙawari na kariyace kariyace shi yasa akwai hudubar da zai kada Allah subhanahu wataala ya sa sanda zai yi ta mutun yana wajen Allah ya faɗa a cikin suratul ra'd ko suratul ibrahim yace wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru yayin da Allah madaukakin sarki yayi hukunci cewa dan mutu za su zauna zama na dindindin ba fata sai yasa aka fa masa mambari a cikin wuta imi yace inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa atuku Allah ya muku alƙawari na gaskiya ne ma na muku fa khalaqtuku kira sai na saba mu era ka yace zai ci wa ma kana li alaikum min sultana ni ba wani katifi nazo na ce dole shi kun bine ba illa an da'utukum fastadtu kawai kiran ku ne nace ku to kuma kowa sai to da haka zai ce to falata lumuni kada wanda izarge ni walumu an fasakun kowa zargi kai shi to kaga wannan matsiya ce al-khutuba da shedan zai duk wanda ya kuskura yana wani shedan yayi ta ya riga ya gama aiki ya tashi aiki to saboda yanayi na lokaci mala abama
na'am
shi yasa kake gani Allah madaukakin sarki sai ya umarni sai ya ce a nemi tsari da shi
na'am
annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya saukar masa da suratul hud ya hayya fada ya ce suratul hud da ƴan uwanta sun sa nutsuwa malamin sun fada cewa da daga cikin abinda ya daga masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shi cikin wannan yanayin fadin Allah da yake masa fastajin kamar kullata ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni wa man taba ma aka da duk wanda ya shiga musulunci tare da kai wala tabga kada ku wuce gona da yi to kaga wannan cewa fastajin kamar umarta ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni to galibi duk wanda shedan zai zo masa ta kofar bi yake zuwa masa ta kofar guluyi ko ta kofar jafai yanzu idan ka dauki annabawa a ajin farko su ne mutanen da suka fi kowa daraja a wajen Allah sai Allah subhanahu wataala ya umarni yace a girmama su
na'am
da shedan ya tafi sai ya zo ma wasu ta kofar bi ta kofar jafai ya zo ma wasu shine suna iya ƙaryata annabawa suna ma iya kama annabin su kashi duk zaka ga an yi shi yasa Allah yace afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum fa fariqan kadabtum wa fariqan takatum wasu bangaren su kama annabin su kashi wasu bangaren su sai ƙarya yake idan ka dawo ta tsaye bangaren wasu sai su kuma suka dauki wasu annabawan sai shedan yazo musu ta fuskar guluyi suka dauki matsayin da ba na annabawan bane na Allah ne suka ba su shi yasa zaka da Allah yana ta ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum wala taqulu ala Allah illa taqulu ala Allah illa alhaq Allah yana faɗa cewa ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum kada ku guluyi a cikin addini
na'am
to a gurguje mal abama
na'am
akwai shabaka tarko guda bakwai da shedan ya kafa wallahi sai mutun ya san su na farko mal abama tarko na shirka da Allah da kuma kafirci ga Allah subhanahu wataala shine tarko da shedan ya kafa me yasa ya kafa tarko na kafirci da shirka saboda ya san cewa duk wanda ya mutu yana shirka da Allah to da shi da shi wato da shi shedan din da shi
shi mai shirka
da shi mai shirka ya san dukkan su member ne a wata baza ba mata ka duba din girman rahaman nan ta Allah da fadin ta amma ba abinda Allah ya ce idan an mutu ana yi ba zai yafi ba sai shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha a suratul an'am sai da ya jilsafu annabawa guda 18 da yazo igama ikar lesu yace walau asharaku da wa'annan su annabawa sun yi shirka da Allah ta duk abin da suka yi na aiki da sai Allah ya lalata shi kai karewa ma yazo yi magana da annabi yace masa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta wallahi inda zaka shirka da abin da kai Allah sai ya lalata shi to shirkan nan kamar yadda malamai suka faɗa ta kasu gida hudu zuwa biyar na farko akwai shirkun da'awa roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah
wato roƙon abin da dan adam ba zai
bai da iko yanda kaman haihuwa Allah ya kasa mutane gida hudu akan ta yace wani ya bashi maza wani ya bashi mata wani ya bashi maza da mata wani ya sashi aqimi ka tashi ka je ka tafi kabarin wani wali ko annabi kana roƙon ya baka haihuwa wannan kana roƙon abin da ba wanda yake da iko akan shi ba Allah shi yasa Allah yake faɗa cewa man adallu wane ne mafi bacewa mimman yad'u min dunillahi wanda zai ji yana kiran wani Allah wanda kake kira Allah yace man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati har alkiyama ta da ba zai amsa kiran ba Allah wani gurin cewa ma in tad'u la yasma'u du'aku in kun kira ma ba sa ji Allah yace walau sami'u ku kaddara ma wanda kaje kana kira ya ji Allah yace masa da wallahi ba za su amsa ba
to akan maka Allah wannan yana nuna cewa kenan idan mace bata haihu ba ka turuki Allah haihuwa
a wannan daban ai ga annabi zakariya bai haihu ba a karshe kaga ya dawo yana roƙon Allah ya bashi da ai dama ka nemi abu a wajen me shi shi yasa ai muke da addu'a guda ibada biyu akwai du'aul ibada akwai du'aul matsala idan kana yin sallah me yasa kake yin sallah saboda kana neman wani abu a gurin Allah ne yasa ka aljanna sannan kuma kana so ya tsare ka daga wani abu kare sa ka wuta kaga neman wani abu ne ba kai tsaye ba amma in ka gama ka daga hannu ka ce Allah kai mun kaza kaga wannan neman abu ne kai tsaye to da wannan da wancan su ne Allah ya hada yace qul ma ya aba ubikum rabbi laula du'aukum ba dan addu'ar da mutane suke ba su bauta mai in yace su yi abu su yi in yace su bari su bari in suna da bukata su nema a wajen shi da ba wanda ma Allah zai damu da shi ba wanda Allah zai damu da shi to kaga akwai wanda shedan ya tura cikin wannan tarko na biyu akwai shirkul qasd wan niyya wal irada wannan a manufa ta aikin da ya kamata mutum ne dan ya samu lahira ya kiyin shi sai dan ya samu duniya
misali
kusana nan da yawa shi yasa Allah yake cewa man kana yuridul ajilata wanda ke son magaggauciya ajalla da hubiya ma na sha'u liman nuridu karantarwa ai aiki ne da ya kamata in kana karantar da mutane ya zama kawai kana yin sa ne dan sakamakon alahira amma ka dauke shi ya zama hanya da zaka tara duniya kaga zai yiwa wannan kuma ba ina nufin cewa kada mutum a biya shi albashi bane ya karantar wannan babin sa daban wanda inda a ce hukuma ta damu da addini yake kamata a ce tana ta'ammulin mas'uliyar wannan ku yadda muka je kwanan nan ka sani limami ne zaka ganshi dukkan malaman da ke shigowa su yi mana karatu daga tun daga limamin juma'a har da mai sallah ratibi malamin da zai shigo duk wanda zai zo makaranta da prado duk zaka ga ya zo makaranta muku karatu ya fita saboda gwamnati ce take tahammulin mas'uliyar ta addini saboda kai da zaka zo karatu ba ruwan shi da wanda da wata alaka da kai ta alaka wai ka bashi balma hasali kana dalibin kana karatu shi yana ganin shi ya kamata ya taimake ka ka gani to sannan akwai shirku wato shirkul mahabba shirka ta soyayya ka dauki wani mutum ka sashi a gaba kana san shi irin yadda masu imani suke son Allah da manzon Allah sannan akwai shirkul ta'a ka dauki wani ka sashi a gaba ihalatta iharamta ba nasi daga Allah ko annabi kuma ka ji shi to wa'annan su ne to dan haka zaka ga Allah yake cewa alam a ahad ilaykum ya bani adam ashe ban muku wasiya ba ya ku ayyan annabi adam Allah yace Allah ka abu da shaytan sai ce innakum lakum aduwwun mubin sai ce wa ani ibuduni ko bota min ni kada hala siratal mustaqim sai ce walaqad adalla minkum jibillan kaseera shi dan ya batar da generation da yawa kafin ku Allah yace me yasa ba za ku yi hankali ba to wannan shine ashin tarko na farko idan mutum ya kauce masa ya dana maka tarkon shirka da Allah ka kauce to sai ya dawo nabi shine tarko na bid'a kirkirar wani abu da sunan addini kuma bai cikin addini akwai bid'a a rayuwa wannan duk malamai ba sa magana akan ta dan annabi cewa man ahadatha fi amrina hadha man amila amalan laysa alayhi amruna addini ake magana ba ana maganan a addini ake magana kara
jirgin sama
karka ba su jirgin sama ba karka zo ka ce a tsitimi wani ma da aka matsa bimbazi ya wata fatuwa sai ce to ai shi ma kashi bimbazin bid'a ne saboda ai ba haife shi a zamanin annabi ba tunda ba haife shi a zamanin annabi ba shi ma kanshi bid'a ne ba shi ake magana na sha faɗa a munasabobi da dama so da yawa na ka samu mutane suna yin addu'a addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat idan ka tambayi mutane menene fitnatil mahya menene fitnatil mamat fasada da su maka daban mallam Abraham babu fitina a rayuwa irin Allah ya jarrabe ka kana musulmi amma kana bauta ma Allah ba akan karantawar manzon Allah wannan jarrabawa ce a rayuwa sannan babu fitina a rayuwa ga baki daya ta mutuwa irin randa zaka mutu ka koma zuwa ga Allah kana daukan haƙƙin Allah ka ba wani saboda da ka mutu a wannan gabar shedan ya san da kai da shi memba ne a wuta ba magana fita to sannan in ka tsallake ma tarko na bid'a to daga nan sai ya dawo da kai na uku shine sai ya tura ka zuwa ga kaba'ir zulm kima ji mallai fukka su cututtukan da dan adam ke fama da su cututtuka ne guda biyu imma cuta ta sha'awa ko cuta ta shubha cuta ta sha'awa su ne waɗannan manya-manyan laifuffuka zina caca shan giya luwaɗi kisan kai ɗan namimanci cin dukiyar mutane ba daga haƙƙi ba wane ne waɗannan su ne kima-kiman laifuffuka ita ce fitina ta sha'awa fitina ta shubha ko kana kan addini mai kaki wani ya zo da wani bayani ka ga kaman gaskiya ne ya bayani tunda ka ki tashi ka nemi karatu kamar yadda Malam Ali na Mangi yake cewa gashi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba yake ka ce ka sha kai ce ba kamar ci kabari ya karba ka rube tsuka ta sharba yace yanda me yafi kyau ka zama an ba fa ne na kula ba yace in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da Rabbul Arsh ka ce zaka bishi ka ko amince da ibada ce baka musu ka ruko wa'adi ga Allah zaka yi azumi da sallah yace amma ina hajji zakka ga kasala ka tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba kaga tunda mutum bai nemi sani ga maluma ba ai ko akwai matsala to gimaki mun laifi fuka haka zai tura mallam Abraham saboda yanayi na lokaci akwai wata kissa da na karanta cikin Shu'abul Iman na al-Imam Abubakar al-Baihaqi a karkashin wannan wani mutum ana ce masa Abdullah bin Abdurrahim yake bada labari duk da wasu malamai na hadisi sun faɗa sun ce a cikin isnadin akwai inqita'i amma da yawa daga cikin malaman sun ce irin wannan kisar yusta'anasu biha ana dibe cewa da ita wannan mutumin Abdul ibn Abdurrahim yake fada yake ta kharajna fi sariyatin ila Abdurrahim mun fita cikin wata karamar dindina zamu je kasar dunya yace fa sahibana shabbun sai wani matashi yazo ibi yace lam yakufina aqra'u lil qur'ani minhu wala afqahu minhu wala afra yace a cikin mu ba wanda yafi wannan saurayin fahimtar alqur'ani ba wanda yafi shi kiyaye karalla
na'am
ba wanda ya kai shi karatun qur'ani yace sa'imun nahara qa'imul layla gashi ya azumi da rana sannan ya tashi ya sallah da daddare yace muna cikin tafiya kawai shikenan a daddare inda suka zauna suka yi zango a wannan wajen in ya tashi da daddare yana karatun qur'ani yana munajati da Allah subhanahu wata'ala wata mata daga cikin matan wanda ba musulmi ba tana leƙowa daga windo tana sauraron shi ruwayin tace wannan matar tana daga cikin ajmalu ma khalaqa Allah kana shamsu tajri fi wajhiha kamar rana saboda tsabankinta lokacin fa ashika sai san shi sai santa ya kama shi sai santa ya kama shi fa qala laha birrum ya kaifa sabili ilayki yace mata ya dan kai zuwa gare ka tace masa hina tatanassar wa naftahu laka albab wa ana lak tace lokacin da kai ridda ka bar addinin musulunci sai mu bude maka kofa shikenan da zaman naka mai ruwan yake cewa fa'ala sai ya aikata ko ude khilal hisna aka shigar da shi cikin ganuwar da matar take yace muka waye gari cikin bakin ciki da tashin hankali saboda kowa yana kallon wannan matashin kamar dan shi ne ya samu wannan matsala yace bayan mun tafi mun sake dawowa cikin wata sariyan mun zo wuciya maka hango shi sama tare da waɗannan muka ce masa ya fulan ma fa'ala qur'anuka ma fa'ala ilmuka ma fa'ala salatuka ma fa'ala siyamuka fa qali sai yake ce musu yace suka tambaye shi me zaka ce kan qur'anin ka ilimi sallah ya akai yanzu fa qali sai yace musu ilmu annina sita alqur'ana kullahu la adhkuru minhu illa hadhihi la yace musu wallahi yanzu ya riga ya manta qur'anin gabaki da bai sallah komai sai ayat da Allah yake cewa rubbama yawaddu alladhina kafaru law kana muslimin zarhum ya'kulu wa yatamattu'u bil amal fa sawfa ya'lam har zuwa ƙarshen aya a wata ruwaya lokacin da waɗannan mutanen bayan sun tashi za su juya shikenan sai ga wani sawa baki yana bin su a baya sai suka juyo sai suka ga matar ci sai take cewa afikum man yatlu alayhi alquran a cikin ku akwai wanda zai sake karanta min qur'ani wani da kai ce kalle ta yace mata innaki fatantina hadal fata kin fitin wannan saurayin har gashi saboda ki ya bar addinin musulunci tace wallahi ban kusance shi ba lokacin da na kusance shi sai dan in saurari abinda yake karantawa na littafin Allah da haka ta nemi su karanta mata alqur'ani suka karanta mata alqur'ani ita ta musulunta shi suka bar shata to shi yasa kaga kaba'ir gimal-gimal laifuffuka sannan abu na hudu a takaice ko na uku saga'ir kananan zunubai Abdullahi ibn Abbas ya faɗi cewa kananan zunubai idan ana magana la'akari da wani yafi wani kamar yadda aikin da'a yana da alaka da zamani ko waje ko lokaci kaga yanzu wanda ya bauta ma Allah a daren lailatul qadr ba daidai yake da raguwar dalare ba kamar yadda wanda yayi sallah a masallacin Makka ko Madina ba daidai yake da wanda yayi sallah a Najeriya ba to dan haka yanzu aikin sabo wanda yayi zina da wata mata akan hanya ba daidai yake da wanda yayi zina da muharraman shi girman laifin to saboda haka zaka ga Allah yake faɗa cewa allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamma sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum amma Abdullahi dan Abbas cewa idan aka yi la'akari da girman wanda ake saba yace babu wani laifi wanda yake kanana dan haka annabi ya buga misali a wannan yace wa'annan kananan zanubai da mutane ke rena misalin su kamar mutane ne su 100 suna tafiya kowa da sanda a hannun shi kaga kowa shi kadai sandan ba za ta dafa mai abinci ba amma da wannan zai kawo tashi in suka tara suka zama sanduna guda 100 yanzu idan ana bukatar a dafa abinci yanzu wannan sun zama makamashi sandunan guda 100 za su iya dafa abinci to shi yasa Allah ya faɗa cewa ittalaqawnahu bi alsinatikum ku tuna lokacin da kuke faɗan abu da harshenku وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم كنا فدان ابو دباكين وندا بكو سني با وتحسبونه هينا دوكا كوكي ابن اوجن الله فمي سوقي ني اما كوم هو عند الله العظيم كما ابن اوجن الله سبحانه وتعالى مي جرماني تو wannan yana daga ciki idan ya kafa wannan tarko sai dawo da kai in ka tsallake na ukun nan yasa kananan zulubai ka tsallake to sai ya dawo da kai tarko na wato biyar shine shagaltuwa da abin da yake mubahatu sun halatta asali ya halatta ka sa riga mai kyau ya halatta ka gina gida mai kyau ya halatta ka hau mota mai kyau duk wannan ya halatta ka sai waya mai kyau amma sai izo in shagaltar da kai anan kuma kana da abubuwa muhimmai a rayuwa wanda suka fi wannan kwanan nan nake faɗa nake to Allah yana da hikima malabu na ka lura a baya lokacin da magabatan ababen hawan su mafi sauri raƙumi jaki doki to dai ta ki sai musu lokaci ba irin namu ba wurin tsauye ta allai wannan tafiyar da za su yi shekara 2 3 suna yi da idan an samu abin hawan da a awa 4 zai yi tafiyar dan za a je maka shekara nawa ake shekaru amma yanzu a awa 4 mutum ya tashi ya tafi maka kaga sai Allah kuma in matsi lokacin sai zama ba iri ɗaya ba da haka wani daga shigawan tasa sa kayan sa mutum shikenan gidansa ba abin da yayi amma da ya ji ya ga wani gida a ture ya dawo sai ce a ruguje gidan a sace wani an koma sai gasar motoci sai gasar waya wata wayar ba abin da yake da ka an yi lokacin ɗinka ta fito nan gaba za ka ga ba dade wata ta sake fito saboda ka wasu sun kallafa makansu duk motar da za ta fito sai sun duk rigar da za ta fito sai an yi da su duk gidan da ya fito a duniya sai an yi da su wannan kuma ba zai kare ba a rayuwar duniya yana nan na ba da misali kwanan nan akan irin wannan matsalan abu na biyar ko na shida sai ya shagaltar da kai da abin da yake alfadil yana da falala sai ya sa ka bar abin da yake al'afdal ya halatta a musulunci a yi shi amma su iya shagaltar da kai ga abin da ya fi wannan muhimmanci ba zai baka kai ba yanzu kullum mutanenmu ya kamata su lura akwai amfanin da yake lazimi akwai amfanin da yake muta'addi lazim kai kaɗai ishafa muta'addi kuma wasu ishafa jama'a to ba yadda za a yi mala abaman ka hada amfanin da kai kadai ya shafa da amfanin da ya shafi jama'a da amfanin da ya shafi mai jama'a wani da wani mutum suna yawan samun rikici da fada shi kenan ranar nan sai ɗin ya fada rijiya sai aka rasa wanda zai ciro shi shi wancan abokin labarin iji labari sai ya rugo da gudu ya fada rijiya ya ciro shi da ya ciro shi yana so ya mai godiya yana so ya nuna masa cewa to rigiman nan fa ya kamata
a ce tafiya
ta zo ƙarshe sai ya ce kai kana tsammanin dan Allah na ciro ka ya ce a ba dan Allah na ciro ka ba ya ce saboda na samu labari an ce wanda ya mutu a ruwa ya shahara to kaka mutu ba kai shahara gara in ciro ka dan gaba ba wanda ya san wace irin mutuwa za ta yi kaga wannan irin tsabar bakin ciki sai a hankali to yanzu misali mala abama ɗaya kawai nake so in buga mutane faƙis a lazarika mutanenmu da suke yawan zuwa umara yana da kyau kaga umara mustahabi ne ba malamin da ya ce wajibi ne in dai ba haɗa kake da aikin hajji ba kaga umara abu ne mai kyau mutum ya je umara amfaninta amma lazim ne kai ka shafa yanzu na ba da misali kwanan nan na ce yana daga cikin azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al'umma wajen ba ta yi amfani da kuɗinta ba da lokacinta dan isar da addini ga waɗanda ya kamata a isar ma ake wa mutane azaba yanzu. Bari in baka misali, galibin mutanen da suka shiga harkar kidnappers yanzu a dukkan inda ake yawan yin shi zaka ga Fulani. Fulanin nan asali mutane ne na Shehu Usman Danfodi, mutane ne ba a cikin gari suke zama ba, a daji suke zama. A sanda suke dajin nan suna da haƙƙi tun daga kan masu kuɗi har kan gwamnatoci, a bisa a inda suke, a gina musu makarantu, a koya musu addini, a koya musu karatun zamani. Sai aka bar su da jahilci, ba karatun boko, ba karatun
zamani,
ba karatun zamani, ba na addini. In ka same shi yanzu kaso 190 da wani abu kake samu shi. To tunda mutane ba su yi amfani da kuɗin su ba bara aji, a san da ake da dama a koya musu addini a taimake su, shi yasa yanzu Allah yake dandana mutane a gaba ta hannu. Su kama mutum su je ba dan Allah ba, a yi ta ciniki, a ɗauki kuɗin a je a kai musu. Wannan shi ne halin da ake ciki. To kaga yanzu Mala Abraham, wannan misali nake bayarwa saboda lokaci wanda yanzu ana samun mutane a gurare suna buƙatar karantarwa. Ɗalibai da suke zaune a cikin gari, wani Islamiyya da yake karantarwa can 300 can 400, sai da sai haɗa Islamiyya uku watakila kafin 1015 ta hazu. A ga wasu mutane can na buƙatar karantarwa, a ɗauko wannan ɗalibin. Mutanen da ke buƙatar karantarwa a ce ana so su yi Suratul Mulk a shekara ɗaya daga tabaraka zuwa tsaka. Ana so su iya muƙarrarar tauhid na ɗaya, na biyu, na uku. Ana so su iya ƙawa'idi. Ana so su iya uswatun hasana na ɗaya, na biyu, na uku. Amma a duk shekara za a duk wata za a ba shi naira 50,000. 50,000 idan kai tam ɗin shi so 12 nawa zai bara?
600,000.
To dan Allah, mutanen mu fa abinda suke kashewa a wajen umara, billions of naira suke kashewa, ba wai ta kowane lokaci ba, ta watan Ramadana kaɗai. Kuma ga al'umma wanda suke suna da buƙatar a karantar da su addini ta irin wannan, amma mutane kowa ya fifita amfanin da yake shi ya shafa sama da amfanin da ya shafa al'umma. To shedan ne yake samu wasu da yawa daga cikin wannan turkun. Akwai wani bawan Allah da yake faɗa cewa akwai shekarar da ya so ya je aikin hajji bai samu zuwa ba. Ya ce wallahi kuɗin da ya kamata ya amfani da shi ya tafi aikin hajji, da ya zo ya sayi abinci ya raba wa mutanen unguwarshi ƙasan layin da saman layin, ya ce in ya fito zai tafi masallaci har kunya yake ji. Saboda yadda ake biyo shi a baya, ya ce shi ba wani mukami yake nema ba, amma haka mutane suke cewa shi ya yi, shi ba ɗan siyasa ba. To wannan a taƙaice Malam Abraham. To in ka tsallake ma dukkan waɗannan tarakun na shedan, daga ƙarshe abinda zai biyo ka da shi sai tuno maka mutane da kalo, a ce ai ga ɗan zafin addini nan, ai ga ɗan kaza nan, da sunaye iri daban-daban. Shi yasa Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina. Da haka daga nan al-Imam Ibn Qayyim ya ce su kuma waɗannan wanda yau za su yi maka ƙage saboda ka riƙe addini, jibi su yi maka shari, gata su yi maka, ya ce waɗannan ba za su taɓa haƙura ba sai an tsaya gaban Allah, kai ka tafi aljanna, su sun tafi wuta sannan za su haƙura. To waɗannan suna daga cikin abinda wato shiɗan yake da su Malam Abraham. To hanyar kariya daga shiɗan Malam Abraham,
da aka maka lafafin da zai kariyar ina maganar tarkon shiɗan wajen mu'amala. Misali tarkon shedan a tsakankanin ɗan kasuwa.
To ai in ka lura a gabar da na zo maka ɗazu, na ce maka ta ƙofa biyu yake zuwa, ko dai ya sa ka wuce gona da iri, ko ya sa ka kasa gona da iri. Dukkan ɗan kasuwa da ya shiga harkar kasuwanci, in a kasuwanci da Allah ya tashi ba ya faɗi cewa ahallallahu al-bai'a ba wa harrama riba, ya halatta siye da siyarwa, ya haramta riba. Riban nan da Allah ya ce ya haramta ta, annabi ya faɗi cewa da mutum ya ci ƙwandala ta riba saboda muninta a wajen Allah, gara ya kwanta ya zina da mamashi.
Gara
gara mutum ya kwantar da mamashi ya zina da ita, laifin a wajen Allah annabi ya ce wallahi ya fi sauki da mutum ya ci naira ɗaya ta riba.
Ta
riba. Tunda yana daga cikin laifuffukan da sai da Allah ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ku bi tsoron Allah, ku daina cin riba in dai kuna da imani. Fa in lam taf'alu in ba ku bari ba, Allah ya ce musu fa'adanu bi harbin min, ina sanar da ku ga yaƙi nan tsakanina da ku. Abinda Allah zai ce in ba a bari ba ga yaƙi tsakanin ku da shi. Kaga ai laifin ya girmama. To yanzu yau Mala Abraham kasuwanninmu da alaka ji al'umman musulmi gobe a ce duk ɗan kasuwa ba wanda zai shiga kasuwar in dai kai musulmi ne karanci sai ka yi bayani a babin kasuwanci kaɗai a cikin iziya ya ake kaga mutum nawa ne zai shiga kasuwa. Shi yasa ai kaga na ce maka yana sa abinda yake haram ne mutane su halatta shi ba tare da sun sani ba. Tun da yanzu me yasa annabi ya ce idza tabaya'tum bil'ina da kun kama ciniki na dabara da wayo. Allah da ya haratta ya ce kar a ci riba, akwai wanda ba sa cin takaici ba da rashin yake cin ta ba inda rashin yake. Sai sa wani abu a tsakiya wanda zai zama shine hanyar da za su ci riba. Kuma ana yi
ta bayan gida kenan.
Akwai ribal nasi'a, ribal fard da kuma ribal kar. Duk yanzu ana yi. Shedan ya shigo wa mutane.
Ta wannan makalla tarakun ko tarkun shedan a tsakanin mutum da iyalinsa ko abin nan zaman ta kiwa na gida fa.
To ai in ka lura da wannan abu bi ke faruwa zuwa uku. Ko dai ka samu namijin yana kokarin tsara haƙƙin da Allah subhanahu wataala ya tura min macen ta kaza. Ko ka samu macen na kokari namijin ya kaza. Ko ka samu wani lokaci namijin akwai bangarorin da yake da ha'inci, akwai bangarorin da matar take da ha'inci. Wannan yasa kake ganin wasu da shedan isugo musu ta nan tutar da matan ta bangaren mu'amala wanda yana daga cikin tutan a daidai lokacin kuma suna da alaka da wasu matan a waje ko su matan suna da alaka da wasu mazan a waje. Kaga shedan yana shigowa ta wannan bangaren. Hatta masu karantar da addini wanda ake ganin su ne na Allah malaman ba ba kyale su ba, ba wanda ya kyale zai shigo yana shigowa
sai na shedan ke shigo musu yanzu ya kama mutan ko aka
rama barin baka misali. Yanzu me yasa ake ta hasada aikin malami?
Haka yake ce hasada ta kuce.
A'a, ai mu dalibai ne malamanmu. Me yasa ake ce hasada aikin malami? Kuma wannan ba wanda ya sai masa hasada da ke cikin ɗaliban ilimi da malamai babu ita a cikin dukkan bangarorin masu neman duniya. Ba shi dan bane? Shi yasa malamai suka ce ko ilimi ne ana gane yana da amfani ga mai shi da abu hudu. Ya koya masa imani da tsoron Allah da amana da gaskiya. In bai da amfani zaka gane shi da abu hudu. Ya koya masa ƙarya da girman kai da kwaɗayi da hasada. Idan ya shigo ta nan.
Ya shigo. Ya sa tarko.
Ya sa tarko. Kuma ya kama.
A ta makalla har ila yau ɓangaren iyaye da ƴaƴa akwai tarkon shi.
Akwai. Ai yanzu Mallam Abraham na faɗa kuma haƙƙi ne akan ku hatta ku ɗan jarida. Kuma wannan na sha magana ƴan kwanakin nan. Duk wani mutum da Allah ya ɗora masa nauyin karantarwa. Wannan nauyin yana kansa kuma Allah sai ya tambaye su. Galibin maudu'an da aka fi Mallam Abraham kullum shine haƙƙin iyaye akan ƴaƴa. Ba a yin haƙƙin ƴaƴa akan iyaye. Wannan yasa da yawa daga cikin iyaye ba su ma ɗauka ɗan da suka haifa ba yana da haƙƙi a kansu. Su kullum abin da suka ɗauka ɗari bisa ɗari ɗan da suka haifa su suke da haƙƙi a kan shi, amma ɗan ba shi dawa. Bayan ko da za a tsaya gaban Allah da ɗa da iyaye kafin Allah ya tambayi ɗan akan haƙƙin iyayen, iyaye zai fara tambaya akan haƙƙin ɗan. Kaga ɗaukan cewa ka haifa ɗa ka ɗauka cewa ba shi da wani haƙƙi a kanka, kai kake da haƙƙi a kan shi. Akwai matsala. Shedan ya shigo ta wannan bangaren. Kuma wannan ya taimaka yanzu wajen cewa yayin da su iyayen ba sa kokarin sauke nauyin haƙƙin da Allah subhanahu yanzu kalli kwanan nan abin da ya faru a daidai lokacin da ake ta kokarin wannan matsalar barace-barace a magance ta. An samu wasu miyagun malamai da nassoshi na Qur'ani da hadisi suna murɗe su suna halatta yin bara babu talazumi tsakanin karatun allo da kuma cewa a zamanin taddabu na dai su da naziyar ce halawi makarantun allo sun kai guda 8 makaranta ce zaka samu da dalibi sun kai guda 2000 kuma daliban nan na da gurin kwana kuma suna da inda suke cin abinci da safa da rana da dare karatun kawai suke kuma ba bara suke ba ashe kenan dalili ne akan duk inda
wace ba su abinci
eh
wace ba su
tsari ne ake yi wajen ciyar da su an kafa ga dalibai a gefe akwai wani abu da wasu mutane suka sadaukar da shi a matsayin wakafi wanda ake gudanar da shi kasuwanci daga nan ake samun abinda ake intadin sa gurin ciyar da waɗannan dalibai to zaka samu mu yanzu a nan Najeriya har yanzu abubuwa na addini da dama ba a ainihin wato kafa ba yana daga ciki inda shedan ya shigo mutane na fada yanzu kwanan nan a karkashin wannan kafin yanzu wannan gaban yaro ne an kai shi makarantar allo dan karamin yaro kashi an zo an bata mai baya ana wasu na neman shi ta baya dan karamin yaro kowa ya gani a kafofin watsa labarai irin waɗannan na zamani aiki kowa da ake neman daga baya za a mai yaron ya kai naira miliyan 1 da wani haƙƙi ne akan baban shi duk wanda ya haifi ɗan da ya kai shi makarantar boko makarantar boko in ba ta gwamnati ba ce ka yi saka kai ɗanka ba kai za ka ɗauki nauyin shi ba kuma ba akwai bisitin a makarantu ba duk lokaci bayan lokaci dole ka je ka ga wani hali ɗan yake ciki eh to amma fa makarantar addini ne kawai na sai dai ka karkata ma yaro ya gaba ya yake rayuwa da waye yake rayuwa baka da masani akan wannan ba daidai ba ne
wata makallawa akwai ina maganan tarkun shedan a cikin kanun yan siyasa
Allah ya kiyaye saboda haka ai Malam Abraham ta ko ina shedan ya shigo ya farantsi da Allah ya ce la ahtali kan nadhuriyatahu sai na halaka zuriya shi gaba ki da kaga su yanzu galibi mafi yawancin su cewa wai abu ne wanda ya gina akan ƙarya da munafunci da yaudala yau shekar sai haka suke faɗa
shika-shikanta
sai shekana musulmi za ka yarda da wannan a ƙarƙashin wannan malabarman nake so in kira ba matsala ba ce ta siyasa matsala ce da ta shafi ƙasa a wannan gwamnati da ta zo ta yi ƙoƙari wajen kawo ci gaba a wasu ɓangarori na tsaro amma akwai wasu ɓangarori da ana samun matsala kamar yankin jihar Katsina kamar yankin Zamfara da wasu yankuna na nan jihar Kaduna alhamdulillah yanzu an samu sauyi malaman da suke hawa mumbari ko amfani da duk kowace irin kafa su nuna cewa a Najeriya ko ina yanzu ana zaune lafiya su ji tsoron Allah inda aka samu ci gaba su faɗa an samu ci gaba inda ake da matsala su faɗa akwai matsala saboda a gyara yanzu na taso daga argungu shekaran jiya na shigo sakkwata bayan sallar la'asar da na shigo cewa aka yi ba zan bar sakkwata ma don hanyar bai kamata in biyo ta ba hanya ce ba abinta da sassafe sannan ba abinta in yamma ta yi kuma a wannan sannan kuma wani ya zo ya hamun bari ya ce ko ina yanzu ana zaune lafiya kaga abu ne da hankalin mutane ba zai iya ɗauka ba adalci shi ne inda ake da matsala a faɗi matsalolin don gwamnati ta take gyara inda kuma ta samu nasarori ta yi abin arziki a faɗi nasarorin da ta samu a yaba mata wannan shi ne gaskiyar magana kiran da ya kamata mu yi a wannan wajen yawwa
to aka makalla wajen lafuzza na su 'yan siyasa akwai tarkon shaidan a ciki
akwai mana
tsakanin junansu
akwai ai za ka dinga jin maganganun
ta shiga cikin su
to ba hasadan bane yake kawo in rigingimu da rigi da yaƙe-yaƙe da tsafe-tsafe ma tsafe-tsafe duk ya shiga ciki
shi ma tsafin duk cikin wasuncin shaidan ne
a ita ce lamba ta ɗaya tun da shirka da Allah ne na'am wasu sun nuna cewa ma dama kana neman mulki akwai abin da ba za ka iya samun shi ba sai ka yi ta'amali da shi sun manta da cewa qulil lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u ai shedan ne ya shigo da kuma hassada isu yake sa kai in kana mulki yanzu maimakon in dafa maka kai ke mulkin lafiya akwai yiwuwar za ka sauka ni zan karɓa nan gaba to ba zan yi ba sai dai in biyo ka da sharri kai da kaje kai yanzu ni ma daga ba idan nazo na karba yadda na biyo ka da sharri ni ma haka wasu za su biyo ni da sharri dan in karba kuma haka ake kai haka ake kai so da ka wanda suke kan mulki ba su hau ba wanda suke kan mulki da kuma wanda ba su hau ba wanda suke kan mulki wanda suke nema su ji tsoron Allah a cire magana ta siyasa ko magana ta jam'iyya aji ko ba kwa jam'iyya ɗaya da mutum to in wani yayi abu na daidai ku tabbatar min ko kuna jam'iyya ɗaya da mutum in mutum yayi abu ba na daidai ba ku tabbatar min shi yasa Allah yace wa idza qultum fa'adilu walau kana za qurba sannan yace wala yajrimannakum shana'anu qawmin kada kiyayyar wasu mutanen yasa ku yi musu adalci to in an tafa haka shi zai sa in ka dafa mu wani akan abin da yake na gaskiya ne dan ya samu nasara kai ma wasu sai su dafa maka akan abin da yake na gaskiya ne dan ka samu nasara amma lokacin da kai mu wani bita da kulli to ba mamaki irin yadda kai ko dai ai maka irin shi ko a zo ai maka abin da yake wannan
insha Allah sai ji ta kuma kala ina mafita ga tarakunan wannan takkin shi da
abu biyu ne abu na farko mutum ya zamanto duk abin da zai yi dan neman yadda Allah yake tunda duk wacce rigimar da aka yi shi shedan din da kanshi ya faɗa ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin
na'am
sai fa bayan ka wa'inda in za su abu dan kai suke to wannan ba yadda zan yi da su
so sun tsallake tarkon
so sun tsallake
na'am
da haka duk irin zalal din da za su samu da zamiya Allah subhanahu wata'ala ba zai bar su akai ba sai sun dawo sun gyara ka ba
indai suna yi don Allah
indai suna yi don Allah shi yasa kaga da annabi Yusuf Allah yake faɗa cewa walqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi sayyati kadhalika linasrifa an kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha sayyati innahu min ibadina al-mukhlasin saboda annabi Yusuf yana daga cikin bayan mu masu ikhlasi shi yasa maka kaukatar da
sarkon bai kama shi
saboda haka wannan shine abu na farko duk abin da mutum zai yi to yayi kokari ya tabbatar tsakaninsa da Allah yana yi ne dan neman yarda Allah wannan ita ce hanya ta farko na sha faɗa a munasabobi duk rikicin nan da kaga ana hatta tsakankanin wanda suke du'atu idan aikin da mutane ya zamanto mafi yawanci dan neman yarda Allah ake to rigingimin za su yi sauki amma gurgurdan yadda mutane suka cira Allah a aikin gurgurdan kuma yadda rigingimu za su yi ta kamari wannan shine abu na farko abu na biyu yawaita zikirin Allah wannan shine dan annabi ya faɗa ya ce cewa innal abda ahsana ma yakunu shine idza kana fi zikrillah bawa babu lokacin da yake samun kariya daga shaitan idan ya zama mutu ya da zumci zikirin Allah subhanahu wataala shi yasa zaka ga Allah da kanshi yace fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ku nemi tsarin Allah daga shaitan to wannan kuma zai tabbata ne ta hanyar zikiri shi yasa shugaban masu zikiri na duniya shine annabi Muhammad da na Aisha cewa ta kana rasulullahi yadhkuru Allah ala kulli ahyani a dukkan halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana lazumta zikirin Allah to mutum yi kokari ya zama dan Allah yake yin abubuwan sa sannan zikirorin da suka tabbata a shari'a dan neman kariya daga shaitan din mutum idan ya so wayannan su ne abubuwa da nake ganin nan tabbata akan shi
to Allah ya saka alkhairi jama'a masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisar malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DR TV da kuma Alheri Radio mun kuma kasance tare da malamin namu na yau Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna wanda ya mana karatu a kan maudu'in namu na yau ko matashiyar zaman namu na yau wato tarkon shedan malam ya fara yi mana karatu daga ta'arifin shedan ya gaya mana wane ne shedan yaya sunansa yake da sunayen da ake kiransa sannan malam ya tsallako zuwa ga haɗarurruka da shedan ke daddasawa da kuma duk inda yake bi yana aje tarkonsa malam gurgurdan hali ya yi mana wannan karatu ya fitar mana da su sannan kuma da ƙarshe malam ya bada mafita ta shari'a guda biyu cewa idan an rike waɗannan mafita guda biyu to insha Allah ta'ala tarkon shedan ba zai kama duk wanda ya rike mafitan nan guda biyu ba muna godiya da malamin mana wannan karatu Allah ta'ala ya saka da alkhairi sannan kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa muliki waɗannan mafita guda biyu domin kada tarkun shedan ya kama mu Allah ta'ala ya saka da alkhairi ga lambobin wayar da zamu bada don abu go waya ai ma malam tambaya karkashin wannan karatu nasa na tarkun shedan kamar yadda muka saba bada lambobin wayar guda biyu ba su canza ba 08164673335 da kuma 09060514699 sai lamba guda daya da mukan ba waɗanda suke zauna a sauran jihohi banda jihar Kaduna su kuma za su yi amfani da 08092381002 da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana kuma idan mutum ya bugo daga nesa musamman waɗanda suka ɗauki lambar ƙarshe ta mutanen da ke bibiyan wannan shiri daga nesa su daure su yi haƙuri su rage akwatin talabijin ɗinsu ya zamana suna jin mu ne ta waya har lokacin da za su gama tambayar su sannan sai su buɗe ƙarin akwatin talabijin ɗinsu don sauraron amsar da malam zai bada. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am, da muke magana?
Eh, magana Idris Zubairu daga Nasarawa.
Halin Idris muna jin ka. Me yake ce
tambaya? Na tambaya ne guda daya.
Dama ɗaya yake malam Idris.
Sannan kuma da kamar inda malam yi magana irin inda Allah yake sha idan wazuri na kare ikkawa ne shi haɗe. To mutum ma na irin wanda suke zuwa gurin biki ko gurin saukan Qur'ani. Idan suna waɗa kuɗi to su ma sun kasance daga cikin wannan kenan. Da fatan an fahimci tambayan Allah ya sa ku tashi lafiya.
To ni na neman gode ƙwarai malam Idris. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum
wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Malam ta yi wa ina muka barka da aiki da warhaka.
Na'am barka da yi.
Yawwa sannan ina yi wa malami na sannan kuma malamin barka da zuwa na fili na mai albarka.
Na'am.
Masha Allah sunan na Ibrahim dan kan jiba da ka masallacin matasa unguwar su ne suna kira waya.
To muna jin ka malam Ibrahim.
Yawwa to Allah ya saka wannan da arkiri kuma da fatan ya dawo lafiya.
Na'am.
Yawwa to kai tsaye daga maduri da farko dai Allah ya shiga tsakanin mu da shedan.
Amin.
Ne.
Amin amin.
Yawwa sannan kuma tambaya na annan shi ne idan Allah malam wani irin addu'a mana yake ganin cewa zai bamu ko kuma wanda wani addu'a ya kamata ya kasance muna yi musamman domin ganin mun samu kariya daga shedan saboda wani lokacin malam akwai wani abu da mutum zai iya faɗi a baki idan ka furta shi to mutum ma ke ya fita daga musulunci to amma kasancewar baka furta ba shin shi ma laifi ne ko kuma a ba laifi ba ne sannan kuma ko ta addu'a ta musamman wanda malam mutum idan yana yi shedan ba zai yi tasiri a kan shi ba. Wannan shi ne tambaya na a takaice. Allah ya dawo da malam gida lafiya na gode a tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai malam Ibrahim. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ana Abdulrahman barka da dare.
Yawa barka dai wace magana?
Ibrahim mai da shara ga Sokoto.
To muna jin ka malam Ibrahim tambayar ka.
Ina gaida Musa Asad sunna Allah ya saka mishi da mafificin alheri sa kuma Allah ya shiga tsakanin mu da wannan harkar shedan.
Amin amin.
Kuma Allah ya ƙara ba mu lafiya da zama lafiya.
To
Allah ina so kuma abin da tambaya nake so dan ƙara mishi.
Na'am.
Shin da Allah dai muna sharti dangane da irin masu bacin shugabanni a duk inda suka zauna ba abin da suke illa bacin shugabanni Allah ina so ƙara bani da gare shi ya wannan hukunci yake.
Na'am.
Ya shi lafiya mala Abdulrahman.
To mun gode ƙwarai mun gode mala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, da muke magana? Wani ne? Jamilu daga ina?
Daga Niger.
Daga Niger. Me sai ka tambaye ka Jamilu? Ka daga murya ka ba majin ka Jamilu. Kana jin mu Jamilu?
Ma ji wala.
Yau to ka daga murya ka me tambayar ka? Addu'o'in kariya daga shedan? To mun akwai malam zai ga maka insha Allah. To mun gode kwarai Jamilu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wace magana?
Na magana da Ismail daga nan Kakuri.
To muna jin ka Ismail, me tambayar ka?
To tambaya na shi ne malam. Malam ina so malam dan yin karin bayani akan ita rai da take umarni da mummunan aiki. Akwai bambanci ne tsakanin ta da shedan ko ko shedan ne yake ma mutum umarni da mummunan aiki. Ko ko shedan ne yake ma mutum umarni da mummunan aiki sannan ita kuma ta yi ma mutum umarni. Ina fatan malam ya fahimci tambaya ta.
Eh mun gane insha Allah malam zai amsa. Assalamu
alaikum.
To Allah ya sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da wannan.
Barka da wace magana?
Kana magana da Mustafa.
Mustafa. Daga ina?
Maraba.
To muna jin ka Malam Mustafa.
Hello?
Mustafa daga Maraba ina?
Maraba Masarautar.
To muna jin ka Mustafa.
Ta zaman tambaya na mun ji muke sa Malam Musa.
Na'am.
Akan batun mutum ne yake cewa kamar lokacin da in kaciyar da mutum kuma ka zo ka dinga bayyana ka ce ai wani na ciyar da shi shine sai ke cewa akwai samun akwai lada ne ko ba lada
ka ciyar da mutum kuma ka zo kana fada
kana fada jama'a ka ce ai wani mu muka ciyar da shi ko mu muka yi shi wani abu haka
to me tambayar ka nan Malam Musa
na
suna jika me tambayar ka kana so ka san hukuncin mutumin da yayi haka to malam zai amsa maka malam zai amsa maka insha Allah
to shikenan
to mun gode malam Musa assalamu alaikum
assalamu alaikum malam drama ina wuri
lafiya lau wace magana
ya ba sirik ne da ta sirik islamic ke a goshen
to muna jin ka Dr. Sadiq
ana tambaya ne akan kana ana fata Allah ya sa ya zo lafiya
to amin mun gode
Allah ya kare girma ya dauka ya kare basira ya kare azaka
amin amin
nace akan kana na ka da wannan tayi na hadisi yana cewa akwai shi daya da haja kala kala to kullun da safi zai fito ne ta lafiya asuba daya da haja kala kala guda goma to shi malam yake sai Allah ya kare mu da bayani menene hukuncin na kariya daga tarkon shedan sannan kuma Allah ya bayani akwai haƙƙi na yaya kuma yayi ba su gane haƙƙin yaya akan su to sune da kuma Allah ya kare mu da haske da kuma ta mana me haƙƙin yaya akan iyayen su ne haƙƙin kuma yayi akan yayan su mun sani mu ma mu tashi a gaban Allah mu san ku ta addinin da lahira ma
to Allah ya saka ka kai Dr. Sadiq
wa muna son mana sai mu kama Allah ta kare kai Allah ya sa gama lafiya
to amin Dr. Sadiq
da gare da gare Dr. Sadiq Islamic Foundation
to mun gode assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da kokari
barka ji da muke magana
sunana Kabiru mai biro yan dadi nan jihar Kano
muna jin ka malam Kabiru
eh wa malam malam barka da zuwa
na'am
to malam tambayar da nake so in yi
na'am
an gaba ta malam mun shiga wani zamani yanzu wanda zaka ga cewa ba ma ba juna hakkin su akan kowane kamar yadda musulunci ya shara da mana da haka cewa mutum misali in baya kungiyar ka ba yanda zai yi wani abun alkhairi
na'am
duk abin da ya koda na alkhairi yayi malam shi mutum shikenan gidanan yana biyan shi akan sharri da akan hakan da shi so yake da ga yado ya kafa akan sharri yi wancan saboda wata bangaren wata matsala ko akida ko kuma wani abubuwa da na daban haka
na'am
to a musulunci malam wanda yake tsaya haka wanda idan ba adalci cikin sa saboda wata kungiyar su ba dai ba da hauran su shi wannan ne hukuncin mai musulunci ya kana da mai irin wannan halaye
mutumin da baya ganin alkhairin wani ko
na'am
nace mutumin da baya ganin alkhairin wani
yawa ba ta ga alkhairin wani kuma saboda yan wani abu ne da yake tsakanin su ko na akida ko ko na wani al'amari
to mun gode
eh na gode Allah ya saka da alkhairi ya yi
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam wace magana Muhammad daga ina?
Daga dilin daji.
Wace jaha kenan?
Kebbi.
To Kebbi state to muna jinka Muhammad me tambayar ka?
Tambayar ta ce Allah ina da kin na farko ina yawan malam so kuma Allah ya bani fata mai alheri.
To amin amin.
Bayan ku Allah ina son ina son karin bayani ne game da tarkon shida game da abin nan game da aikin gwamnati.
Tarkon shedan game da abin da ya shafi aikin gwamnati ko? Eh to insha Allah. To mun gode. Mun gode Malam Muhammad. Saka maka lawu bari mu karanta wannan da muka dauka inda lokaci kuma mu tashi koma zuwa ga Lesu. Idris shi yayi tambaya ne yace akar maka lawu tunda kai karatu kan abin da ya shafi tarkon shedan. Menene hukuncin mutanen da suke watsa kudade a lokacin da ake bukukuwa haka a rika watsa sama wasu ma kudaden ka gana tattake su
to yayi magana akan ina ganin banda wuce dan biki yayi magana akan abin da ya shafi wajen karatu ko sokan alqur'ani
na'am
to kaga idan abu ne wanda yake da alaka da ilimi aka zo aka ba mutum kudi a wajen to wannan akwai karfafan shi ilimi din shi yasa ya halarta ayi musabaka akan harkar ilimi din amma idan abu ne wanda yake da alaka da wajen da za a hadu ayi rawa a tashi ko cocktail party ko picnic party ko wane ne to kaga wannan tunda asasin sa dama banda ne sai ya zamanto abinda aka zuba kudi akan shi dama banda ne kaga sai ya zamanto kuma dama bai dace ba da haka zai shiga wancan cikin babin ta'awunu alal bir wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan kama in abu haya halatta addini ka zuba kudinka akan shi to ka sa inda ya dace in bai halatta ba ka je ka saka kudinka to ka saka kudinka inda bai halatta ba inda bai dace ba wallahi a'lam
Allah ya saka alkhairi Ibrahim an kan jiba yace ko akwai wata addu'a da za su yi tsayi saboda kariya daga shedan
to a dunkule na kawo nace azka in nace azkar kaga ya kunshi abubuwa da yawa wanda shi yasa karanci yanzu wa'annan mayoyin da galibi ake riƙewa hindin ko aifan da makamantan su zaka samu akwai littafin hisnul muslim in yawo da shi ba zai iya maka wahala ba in yawo da shi zai maka ai ba wanda yawo da wani shike masa wahala ai akwai a ciki addu'ar shiga gida fita gida cire riga sa riga shiga bayi fitowa bayi shiga kasuwa fita kasuwa dan akwai
wato kila abin da ya sai wannan tambayar ya ce wasu lokuta mutum zai ji wasu abubuwa suna zuwa zuciyarsa inda zai furta su kuma zai
abin da ke bujurowa a zuciyar dan adam nau'i uku ne akwai al-khatu wani tunanin ya fado maka mara ke ko zauna bai ba a zuciyar ka yana zuwa ka kore shi to wannan Allah bai kama dan adam akan shi idan waswasi ne yake fado maka wani lokaci wanda zai kai ka zuwa ga sabo da ya fado irin wannan ka ce a'udhu billahi sannan mutum ya faɗa kalman amantu billahi daya sannan abu na biyu akwai abin da ke akuwa a zuciyar dan adam wanda yake yi mataki na alhammu tunanin abu mara kyau ya fado maka kana da damar kuma kai abin amma sai ka ki to wannan Allah zai baka lada akan shi amma idan abu tunanin shi ya fado maka mara kyau a zuciya sannan abin da isa baka aiwatar da abin ba kawai baka da daman yi to wannan shine al'azum ko mutum bai ba Allah sai ya bashi zabi a kansa wannan shine
ko da bai ba
wani tunani na banna ya fado a zuciyarka ka dauki matakin sai ka bannan abin da ya hana ka baka ba dama ne baka samu ba to ko mutum bai yi bannan ba Allah sai ya bashi zabi
tunda
ya samu damar yizi to wannan shine al'azum
Allah ya saka da alkhairi Ibrahim daga jihar Sokoto shi cewa akan makallami hukuncin mutanen da suke basin shugabanni
to zagin shugabanni ba daidai bane mutane su kane tsakanin zagi da fadar matsala in akwai ta dan aikara kar a hada abun biyu Allah madaukakin sarki cewa la yuhibbullahu aljahr bisu'i min alqawli illa man zulim Allah bai son a bayyanar da maganar take wacce take sana da muni sai wanda aka zalunce shi idan an zalunci mutane suna da dama su bada zaluncin da aka yi musu amma sai addu'a ta tsinuwa malaka nan wajen mun taɓa yin program na faɗa haƙƙin da ke kan shugabanni akan al'umma da haƙƙin da ke kan al'umma akan shugabanni cikin abin da yake na hukuk wanda ke kan al'umman na shugabannin ta yi musu addu'a ta kirki to abin banta tsakanin zagi idan mutane yana da matsala da ya kamata gwamnati ta gyara bata gyara ba to suna da damar su yi magana amma nan kuma bai ba da damar mutanen su zagi ba ko kuma su tsinuwa da addu'a mara kyau ga shugabannin dan duk sanda suka ƙara lalacewa ku ne za ku ƙara shin wahala wannan shi bai halatta ba
Allah ya saka alkhairi shi Jamilu daga jihar Niger shi ma addu'a yake nema ta kariya mallam ya magana akan wannan sai Ismail daga Kakuri nan jihar Kaduna yace akar makallahu menene bambancin da ke tsakanin tarkon shedan a lokacin da ya umarci dan adam ne aikata wani abu da kuma rai da take yin umarni ga mummunan aiki
ai da ma matakin gyara da waɗanda kake yaka mataki biyu ne zuwa uku na farko shi shedan shine dama babban maki daya na biyu rai da Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani nau'in uku ne akwai al-amaratu bisu wacce take umartan mutum da ya aiki mara kyau sannan akwai al-lawama sannan akwai an-nafsul mutma'inna rai wacce take ainihin wato mutma'inna ne da haka shi dan zai yi umarni in abu ya riga ya kawata gare ita kuma tana so sai ta aiwatar shi yasa ake so kai yaki da shedan din sannan ita ma ran kai yaki da ita wajen in ta ce ayi abu mara kyau kace ba za ta yi ba in tana so abinda yake mara mai kyau ne tace ba za a yi ba ka tilasta mata wajen yi wannan shine
to Allah ya saka alkhairi Dr. Sadiq daga Gwashanu yace ya karanta wani littafi wanda a cikin littafin aka yi bayanin cewa shedan yana da hajoji guda goma yace ne malam zai fara tun karin bayani da malam zai masa akan
ta aji shedan koma hajojin su kai goma koma kada su wuce koma su bi babban target din sa shine yaya za a yi kai a matsayin ka na bawa alaƙar ka da Allah ta lalace shi sai da abin da yake mara kyau ne sai ya kawata maka shi dan ka haudan daga ƙarshe alaƙar ka da Allah subhanahu wataala ta lalace so da haka wannan maganar da ya faɗa ya za a yi kamar yadda na faɗa kuma annabi ya faɗa cewa babban abin da mutum zai riki lazimtan azkar mutum zai yi wanda suka tabbata daga shi annabin ta yadda ake neman kariya daga shedan misali annabi yana zaune wani da wani rikici ya hada su jijiyarsa wannan ta tashi wannan ma jijiyar wuyansa wannan ta tashi annabi yace na san kalmar da ya faɗe ta da ya fita daga cikin wannan tashin hankalin da yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ya fita daga cikin wannan tashin hankalin shi yasa zaka ga hatta fushi da mutum yake wani lokaci ya fita daga ka'ida na abubuwa sai ga shedan yana da gudunmuwa da yake ba
na kin yin wa'annan abubuwa na'am Allah ya saka da alkhairi Dr. Sadiq daga Gwashanu ka ji amsar ta a bakin malam sai Kabir mai biyu wanda yake cewa menene hukuncin mutumin da baya ganin alkhairin wani sam kawai saboda yana da bambanci da shi wannan mutumin bambancin da ya shafi aqida ko bambancin siyasa ko wani bambanci na daban
to Malam Ibrahim kullum abin da muke fadawa mutane akwai babban banci tsakanin na gaji addini da kuma na karanta addini suna da bambanci galibin mutane tutiya suke sun gaji addini ba sun karanta addini
na
ba wai mutumin da kuka saba da shi a aqida ba wanda ma kuka saba da shi a addini Allah sai da yace wa idza qultum fa adilu walau kana za qurba sannan yace wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada kin mutane ya sa ku yi musu adalci dan haka Allah da ya tashi cewa was samaa rafa'aha sai yace wa wada al-miza Allah ya daga sama ya kawo ma'auniya aji yace kuma kada wanda ya kuskure ya ketare a wannan ma'aunin da Allah subhanahu wata'ala ya saka dan haka ko addinin ku dai da mutum yi abinda ba daidai ba musulunci bai baka damar ka goya mai ba idan ya tabbata wanda ba addinin ku bane yake da gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyar sa to in ya zamanto wannan akwai bambancin tsakanin addini zuwa addini ya kuma wata fahimta zuwa wata fahimta saboda haka wasu ba su karanta addinin ba ba su san ka'idodin sa wajen daura abu da adalci inda ya kamata a daura shi da yima ko adalci wannan shine Allah ya ka dole mu ji tsoron Allah wajen yi wa juna adalci ko ina tare da kai aqidar mu iri ɗaya fahimtar mu iri ɗaya wanda rashin gaskiya ta tabbata kai abinda ba daidai ba in tabbata
na'am
ko ban tare da kai kai abinda ba daidai kai abinda yake daidai ne in tabbatar da daidai din
na'am
wannan shine saboda haka a wannan munasabar da yi magana akwai sako muhimmi da nake so in bayan Malam Ibrahim
na'am
malaminmu Malam Abubakar Gumi ya karantar da sunnar annabi hayya koma zuwa ga Allah dukkan al'umma shaida ne Malam ya faɗi cewa duk abin da ya saba wa sunnar annabi ko yana dare ko bai dare ya faranta da wannan abu to wata matsala ta faru wani ya ji yayi magana ya taba mutuncin annabi wasu na kaiwa kan malam to yana ba su shawara su bari shi dai da yaji kira ruwan to su tsaya akan shi su yi amfani da ka'ida ta ilimi ta wala taziru waziratu wuzur ukhra ko lahira aka ce malam ba zai dauki nauyin shi ba shi zai dauki nauyin kanshi to shi da yaji taba mutuncin annabi ya nuna annabin bai isa ba wani ne ya isa ya nuna cewa annabi ya ce ayi abu da annabi ma ya bari ayi abin da za a yi ya saba wa shari'a shi yasa wancan yace ba za a yi ba annabi yace ayi abu wani yace ba za a yi ba kuma ta zauna to shi da yayi samai amma ina kira zuwa ga wanda suke tsallaka kan mutuncin Malam Abubakar kuma su bari idan ba haka ba ko duk wanda yake ganin yana da magana ɗaya da zai faɗa kan malam wallahi ina da magana 12 da zan faɗa kan malam wannan sako ne muke aika shi dai da yake komai tunda tambaya wannan dan uwa ya turo akan irin wannan to da ka ko mutun ya dingina da mu mu Allah bai ara mana dama ba na cewa dole sai mun zo mun kare bannai ba ma tare da ita to da ka ko baka tare da mu kuma ka girmama annabi ka mutunta shi sai mu tabbatar wannan shine adalci
Allah ya kasa Mustafa daga Jihar Nasarawa yace akai makallahu mutumin da ya ciyar da wani sannan kuma ya dawo sai yana fada ya fada cikin farkon shi
kwarai inda ya ci yana masa manno ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kokubata sadaqar da kuka yi da manno kawa mutum abu ka zo kana mai gori annabi yana zaune ya ce mutane uku ba za su shiga aljanna ba Allah ba zai musu kallo na rahama ba zai yi magana da su ba sai da yamma mai tasu uku Abu Zar da Jibari yana gefe yana jin haka kawai yake khabu wa khasiru sun tabe manhum ya rasulullah suwaye daga ciki annabi yace akwai almannan wanda zai maka abu yazo yana maka gori daga baya shi yasa Allah yace qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kawa mutum magana mai kyau ya kuma akan kame sadaka ka ciyar da shi daga baya ka zo kana masa gori amma in an samu wata munasaba ka dauko mutum kai wahala da shi duk abin da ya kamata na rayuwa kamar kamai wataƙila inji yana baka ka yace baka taimake shi ba baka mai komai ba to a wannan mukami na mai da magana in an zo mutanen da ya bata ka ga su wani ashe lokaci kaza ban maka kaza ba wannan ashe lokaci kaza ban maka kaza ba to yanzu wannan ba manno bane kana lissafa masa ni'imomin da kai masa ne a baya saboda ya butulce musu amma ba munasaba ba komai ko din da ka zauna ka ce to shi wannan mu an banda mana bashi zakka da zubi ba garin nan ba to kaga wannan ai bashi da kyau
sai maka Allah ko za ka karasa mutane biyu da suka rige a wannan hadisin bayan shi wancan
akwai almuntu qusilatahu wanda ke siyar da kayan siyarwar sa da rantsuwa ta ƙarya
kamar ya
ba ka san yadda in kasuwa suke ba ka zo za ka sai wannan wayar na wannan wayar shi ya sai wata akan sari 50,000 ne ka zo ya ce ya rantsa da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa a wajen rantsuwar Muhammad sai ya ga ya ce 60,000 ya sai wata to kaga wanda ya zo ya rantsa maka da Allah ya ce 60,000 ya sai wata ka kai ba za ka fara ta mai 60,000 ba dan yana bukatar riba to shine kaga akwai almuntuqu sul'atahu bil hadith bi halga tabi sannan annabi ya faɗa nau'i na uku akwai wanda suke sa kaya ya wuce idan sawo suna jan kayan da takama to wannan sune nau'ikan mutane guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa
yace ko kallon su bare aka maka la wajen take kafafu wannan hada mata ko kuma zane
a abinda mata ai yanzu sabawa annabin akai ta kwana ta goma gama su annabi yace su dage nasu
susuwa
maza
na'am
mata su sake nasu sai matan suka dage nasu mazan suka sake nasu
to Allah ya ko
kuma mutun yaje ya duba duk tafsirin ya gane karkashin wasu ya baka fatan shi in san kawo maganganu takwas sai ka ga daga cikin ta tsahirin siyab shine kar a bari tufafin ya daga ka ainin kasan fulani da kake gani suna sawa innan wandunan har ana ce musu kafa shanu tsada tasirin karanta washe Usmanu a cikin su ce ta ya su ba su ma dauka sunna bane sun dauka gado ne kaka da kakanni mutum ya karanta ya usanna a kitabul libas zai maganganun da shi Usmanu yi akan babin sa kaya da makamantan su to wannan yana daga cikin halin da al'ummar musulmi ta bada wani bai dauka ma cewa wai hatta sa kaya addini yana ta cewa akan shi ba bayan addinin nan kuwa mallam Ibrahim hatta tsuntuwa wannan al-luqta in ka tsunci abu ya ra'ayi da shi yana da babi a addini
tuntuwa ba a barka ba
in ka je ka yanka maka a abu in ka tsunta yana da kima ko bai da kima sai da addini ya faɗi cewa ga yadda za a yi da abu
wallahi saka da khairi Muhammad daga jihar Kebbi yace aka maka Allah mecece karantarwar shari'a bangaren tarkun shedan ga ma'aikatan gwamnati
to abinda ya shafi tarkun shedan mun faɗe shi ne umuma ma'aikata idan aka dauke su aiki babban abin da ake so shine ya zama suna da amana wanda kuma ita ce ta karanci tun daga ita kanta gwamnatin har wanda take dauka aiki a karkashin ta sai ka samu kowane bangare ana samun ha'inci inda kaga ta bangaren ita gwamnati a bangaren wanda za a dauke shi aiki shari'ar musulunci ta nuna in ka dauki mutum kwadago yayi aiki kafin gumunsa ya gama a biya shi amma nan ne za a sai ga mutum yayi aiki ya hada wata 12 yana bi ba ko shi shi so kuma ta bangaren mutane ka'idojin da aka yi da suna aiki ba za su cika ba in an yi karfe 8 ne lokacin tashi karfe 4 wani ma a wata ba zai je ba sai lokacin da yake tunanin za a albashi yanzu an ka abin tamfirin wani zai yi tamfirin din ya kama gabansa sai lokacin tashi ya sake dawa ya danna tamfirin din to da haka tarkun da shedan iwa mutane a wannan janibin ruri guru rudu na cewa irin waɗannan handuma da ake da babake in ba kai ba daga ƙarshe tsaya cewa za ka yi talauci za ka yi dukkan tsoron da ba na Allah ba ne tsoro ne mara dalili sunone wanda ba shi da bashi da tukware kuwa
wato a lingizo na ƙara sifili bayan wasu yan nan
gobe kenan abin da ya kamata al'umma ta rayu da shi wani ya kwashe shi kaɗai na je wani gari cikin garuruwa ba zan faɗa garin ba mallam Abraman asibiti ne na gwamnati babu janareto mutum bai da lafiya aka ɗauke shi aka kai shi cikin dare aka kwantar da shi a kan gado a gadon nan da aka kwantar da shi an kawo shi bai da lafiya ba wuta ashe a koshin fitar da kunama a kai
kunama
ta dinga zabgawa mutumin nan harbi yana gumi yana kwanci mai lafiya bai ya tashi ana cewa ai zafin ciwo ko da aka zo daga ƙarshe shi kenan ya mutu ko da aka hankala ya mutu kuɗin da ya kamata a yi waɗannan abubuwan don a ce nawa ne za ka ga an zo asibiti ana cikin operation asibitin a ɗauke wata gwamnati kuma ba mai a generator da za a tara a ci gaba da aiki wanda ake ba aiki a cikin rayuwar shi kaza an samu matsala duka wannan abubuwa ne da Allah shi ya tambaye mutane a kansu dan haka ka yadda Allah shi zai maka arziki daya na biyu idan an abin ita gwamnati ta jana binta dukkan abin da yake hukuku ne na mutane ta tafi tsoron Allah ta sauke nauyin da Allah ya dora mata wajen basu su kuma mutane abin da yake haƙƙi ne na ka'idar aiki da aka yi ji tsoron Allah wajen cika wanda duk irin waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da suka kawo mana tashin hankali da rashin zaman lafiya a ƙasa.
To Allah ya sauke. Assalamu alaikum.
Wa alaikum
assalam.
Na'unu ya aiki.
Alhamdulillah wa ke magana?
Ina magana da Yakub daga Ragasa.
Me tambayar ka?
Tambaya ta shine malam ya shekai yake biyowa yana kafatar ko ta karkashin miyagun malamai.
To malam zai maka bayani insha Allah. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina malam barka da zuwa.
Barka da wake magana.
Tauziya daga sabon gari.
Me tambayar ki?
Tambaya na ga malam kamar akwai a mutum akwai shi sani za ka ga kamar da aji an ce an ɗaura shi bayan amma za ka ga abin da mutum ya aikata.
Muna jin ki Tauziya. Layin Tauziya yake akai makallahu wancan shi yana magana akan tarkon shedan bangaren
malamai.
Shi da kayi magana a kan su ko akwai abin da za ka kara musu kafin mu lifi?
A ƙwarai, ai ba haka a Shehu Abdullahi ke kiran su ko Shehu Usmanu. Yana ce masu ulama usu'i ansaru shedan. Miyagun malamai masu taimakawa shedan. Yanzu tsafe-tsafe ake yi. Wanda ake ce wa malamai ne fa za a je wajen mutum da buƙata ya nuna akwai wani abu na buƙatar da ba za ta yi ba. Sai an nemo wani abu na jikin dan adam sannan bukatar za ta yi kuma da sunan wa malamai sai sa malaman ilimi ne akwai malamai magada arnabawa akwai kuma malaman da arnan bayan suka gada ba annabawa ba akwai su saboda haka shedan ya biyo ta dama malamin ilimi ne akwai malamai na Allah wanda su suke rayar da al'umma kuma malamin alari ya faɗe su sannan akwai miyagun malamai wanda dama da su shedan din yake amfani ta kowace kuma bangare da kowace shiga akwai su Allah madaukakin sauke shi daddawa
to Allah ya sauke
idan lokaci yana hararar mu inda dan saura an ba laifi in ga mun dama eh kana da wani abu ne
eh ko suna bata wannan lamba wanda yake bukatar wannan karatu zai iya yin amfani da wannan lambar waya musamman waɗanda suke da bukatar a tura musu karatun ta hanyar WhatsApp yana iya rubuta wannan lamba 0807444973. Wannan lambar ita ce mutum zai rubuta suna zai sallama kawai da kuma garin da ya fito insha Allah ta'ala malam Mustar zai tura masa karatun da aka yi 0807444973 suna da garin da aka fito kawai ake bukata
sanarwa ce a gurguje wanda suke biye da karatuttukan mu insha Allah ranar litinin mai zuwa zamu koma karatu masallacin malam Khamis al-Misri zamu yi muhadarori guda biyar a jere a cikin suratul kafi fitintunu guda biyar da yadda mutum zai gudu daga waɗannan fitintunun akwai fitina ta addini akwai fitina ta kuɗi akwai fitina ta ilimi akwai fitina ta ai akwai fitina ta mulki da haka za mu yi muhadara ɗaya ranar litinin a masallacin malam Khamis al-Misri za mu yi ranar talata a masallacin dan fodiyo ranar laraba za mu yi a masallacin abubakar sadiq a kadaure sabuwar kaduna ranar alhamis za mu yi a nan dai wato hanyar dan bushiya sabarin gida wato layin gidan alhaji hadi sannan ranar lahadi za mu yi a masallacin matasa sannan insha allah daga nan za mu koma mu ci gaba da karatuttukan mu kamar yadda muka saba assalamu alaikum
wa alaikum assalam Allah ya bada lada jama'a masu kallon mu da fara mun kawo karshen wannan zama namu na yau muna ma Allah ta'ala godiya da ya bamu ikon yin wannan zama tare da shi malam wanda ya mana karatu sannan muna godiya ga shi malam Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna wanda ya mana karatu karkashin wannan matashiya ta mutayo wato tarkon shedan shi ma Allah ta'ala ya saka masa alkhairi sai kuma godiya ga wanda yake daukar nauyin wannan shiri Alhaji Dr. Fuza ya shi shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa alkhairi ya albarka shi dukiyarsa ya kuma yawaita mana ire-iren su sai wanda suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri musamman Aliyu Makama da kuma Usman Ibrahim bangaren radio muna da Suleiman Sani Muhammad sai tawagar rakiyar mallan gaba daya muna mu kowa godiya da saka alkhairi jami'in shirin Abdul Malik Baba Ahmad sai izinin shirye-shirye da kuma gabatar a karkashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma radio Abdulrahman Bashir Adam yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam wa rahmatullahi ashe awa binnan fa yawa ne da ita mallama
Allah shi gafarta mallama ka muka yawa ne
yau na ga kake karewa da wuri ne
da jiya ko sai wata take ta
Allah Allah
assalamu alaikum da jiya ko sai wata take ta mallama ta shi yasa
kan manta da tafin muku da wata hon cikin ba su sau ka wala ramon ko kudi ne
ai gani
ba sunan naga tana na zuba kaka ko kai ne ne
alani ko na bar kai ne ma ai ba fujin kai